الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurul huda a wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta laraba wacce ta daidai da ranar 16 ga watan zulqada hijira 1446 wadda ya daidai da ranar 14 ga watan 5 2025 miladiya don ci gaba da majalisin mu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a kowane mako wanda muna karatu a cikin suratul tauba wanda wannan shine zai zama majlisi na 12 a cikin wannan sura sannan muna cikin aya ta 18 tare da tafsirin raddul ashal ila ma'anil qur'an wa nafar ash-sheikh abubakar mahmud gumi Allah ji kansa da rahama muna addu'a Allah ya mana jagora cikin abin da za mu karanta Allah ya sa ya dace da daidai ya dace da koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan uwa da suke aiko neman addu'a muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya biya wa kowa bukatun sana alkhairi wanda suke fama da matsaloli Allah subhanahu wata'ala ya yi musu wannan kasa tamu Allah subhanahu wata'ala ya kara kawo mana albarka da zaman lafiya a cikinta ya tsare mana ita ya wato tsare mana kasar mu ya kuma shiryar mana da jagororin mu ya dora su akan hanya madaidaiciya ya ba su ikon yi mana adalci mu kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yi musu biyayya tauba aya ta 18 muna addu'a ga magabatan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama mu kuma da muke da rai Allah ya ba mu guzurin tardo su ya ba mu ikon cikawa da imani a darasin karshe ba manta ba muna cikin suratul tauba muna mun shiga aya ta 18 fadin Allah ta'ala innama ya'muru masajidul
Allahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
الله تعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وأن آية من أجل كرتنت درس ديك باتا من كرنت تفسيرا Sheikh Abubakar Gumi da yayi na wannan ayar wanda muka ce dangantakar ayar da ayoyin da suka gabata a can a yayin da Allah subhanahu wataala ya bayyana rashin cancantar mushrikai game da raya masallatan Allah cewa ba su cancanta su raya masallatan Allah ba anan sai ya tabbatar da wannan cancantar ga muminai masu kamalar imani ya sanya ta wato wani aiki ne wata muhimma ce da ta takaita akan masu imani su ma masu imanin ya zama hakan zai kasance ne a aikace ba wai da cika baki ba ba kuma da wai nuna cancanta ba kadai a raya masallati din ya kasance a aikace ci inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, ma'ana kadai wadanda suke raya masallatan Allah, wato gaskiyar rayawa, su raya su da nufin bautar Allah, su raya wa'annan masallatan da ambaton Allah, su raya su da gina su da kuma ta da ginin bayan ya rushe, da kuma kulawa da tsabtar masallatan, kadai masu yin wannan aikin su ne masu imani. Man amana billahi wal yawmil akhir, wanda yi imani da Allah da ranar lahira. Imani da ranar lahira shi ne jigo wajen sa mutum ya yi sa'ayi domin samun lahira. Duk wanda bai yi imani da lahira ba, to ba za ka same shi da kokari a wajen ɗaukaka kalmar Allah ba, domin imanin ne zai sa mutum ya yi duk wani yunkuri don ya ga ya samu lahira. Idan mutum ya yi imani da lahira ne zai yi aiki domin ta, amma in bai yarda akwai ta ba, ko bai yi imani da ita ba, ko yana shakka game da ita, to ba za ka same shi yana wani kokari game da ita ba. Shi yasa aka ce man amana billahi wal yawmil akhir. Ibn Kathir a tafsirinsa juz'i na 1 shafi na 385 yace laysa al-muradu min imaratiha zakhrafataha wa iqamata suratiha faqat, ba wai ana nufin a kawata masallatan ake nufi. Abinda ake nufi da raya masallatan ba ana nufin a gina su a yi musu ado da kwalliya ba, a tashi ginin masallacin kadai. Ce innama imaratuha bi zikrillahi fiha, ce raya masallatai ta hanyar ambaton Allah a cikin su. Wa iqamati shar'ihi fiha, da kuma tsayar da shari'ar Allah a cikin masallatan. Wa raf'iha anid danasi washirk, da kuma ɗaukaka masallatan da tsarkake su daga duk wani datti da kuma shirka. Datti hissi da kuma datti ma'anawi. Datti hissi shi ne duk wani dauɗa tsabtace masallatan, datti ma'anawi shi ne shirka da ire-irensa. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul Nur, fi buyutin azina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, ya ce a cikin wasu gidaje azina Allahu, Allah ya yi izini an turfa, a ɗaukaka su, a ɗaukaka gidajen ta fuskar gininsu da kuma ɗaukaka sha'aninsu ta hanyar raya su da bauta. Wa yuzkara fi hasmuhu, kuma a rika ambaton sunansa a cikin masallatan. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, a rika yi masa tasbihi a cikin masallatan safe da yamma. Rijalun, wasu mazaje ne, la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah, wanda wani kasuwanci ko saye da sayarwa baya shagaltar da su daga ambaton Allah. Wa iqamis salah, baya shagaltar da su daga tsayar da sallah. Wa ita'iz zaka, kasuwanci da hada-hadar cinikayya, baya shagaltar da su daga bayar da zakka. Me yasa? Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar, suna jin tsoron wani yini wanda zakata suke jujjuyawa a cikin sa, da kuma gannai, idanuwan mutane suna jujjuwa, kowa yana dubawa ya ga menene zai zama makomarsa. Aga wannan ayar a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni game da ɗaukaka sha'anin masallatai. A suratul jinni aya ta 18 yace wa annal masajidi lillahi fala tad'u ma Allahi ahada, kuma lallai masallatai na Allah ne. Wanda suka fassara al-masajid da masallatai, akwai wanda suka fassara su da gurerin sajada, gabobin sajadan nan guda 7 da ake ɗorawa ƙasa, ana yin sajada da su lillahi na Allah ne. Fala tad'u ma Allahi ahada, da haka kada ku ambaci wani Allah tare da Allah. Sannan ya ce a suratul baqara ayata 114, waman azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha, to wane ne mafi zalunci daga wanda ya hana masallatan Allah a ambaci sunan Allah a cikinsu? Ba wanda ya fi shi zalunci. Wa sa'a fi kharabiha, ya yi ta yunkuri yana kai kawo don ya rusa masallatan, wannan waye fi shi zalunci? Ba wanda ya fi shi zalunci. Rusa masallaci yana kasancewa ta hanyoyi guda biyu, akwai rusawa hissiya, akwai rusawa ma'anawiya. Rusawa hissiya shi ne ka sa don karo ka ruguje masallacin, ka rusa shi. Rusawa ma'anawiya kuma shi ne ka hana bautar Allah a ciki, ka hana yin ibada, a rufe masallacin a kulle, zama ba a bautar Allah, wataƙila daga juma'a sai juma'a, ko kuma a kulle masallacin a hana wa kowa ibada a ciki sai lokacin da aka ga dama. Duk wannan yana daga cikin rusa masallaci. Masallaci ana yin sa ne don bautar Allah, sallah, ibada, karance-karance, zikiri da sauransu a ciki. ba wai dan ayi sallar juma'a kadai a cikin sa ba, sai zama a cikin wannan akwai tanwihi game da sha'anin masallatai, ma'ana ana fadakar da mu da jan hankalinmu game da daukaka sha'anin masallatai ta hanyar yawaita yin ibada a cikin masallatan, a raya su da ibada, a raya su da ambaton Allah, ambato irin wanda ya dace da sunna. Daga cikin ambaton Allah da yake dacewa a raya masallatai da shi, har da raya masallatan da ilimi, da karantar da ilimi, ya zama masallaci an raya shi da halƙoƙi da majlisai na ilimi irin waɗannan da ake karantarwa a masallatai. Malamai suka ce bal huwa ajallu, kai shi ne ma mafi ɗaukakan zikiri, shi ne mafi ɗaukakan zikiri, kuma shi ne mafi girman abin da ya fi raya masallaci, shi ne karantar da ilimi a masallacin. Sannan wa islahiha, a ci gaba da gyara masallatan, ana samo abubuwa na bukata na sanyaya guri, haskaka guri, shimfiɗa da sauran abubuwa na bukata. Wa khidmatiha, da yi wa masallatan hidima wajen kula da su da kula da tsaftarsu. Wa tanzifiha, da tsaftace masallatan. Wa tanwiriha, da haskaka su da fitilu irin wanda ake bukata. Wa ta'ziniha, da girmama sha'anin masallaci. In ka shigo kasancewa cikin masallaci kake, ba daga murya, ba daga sauti, ba rarauka, ba wani yawawan motsi a ciki, ko wani wasa a cikin masallacin, ko tofar da yawu, ko tofar da majina da sauransu, duk wannan ba a bukatar sa a cikin masallaci. Hatta iska wannan da yake larura ne, idan mutum ya ji, to makruhi ne mutum ya sake shi a cikin masallaci. In ka ji iska ya takura ka, ka tashi ka fita waje ka sake shi, ka je kai alwala ka dawo masallaci. Amma sakin iska a cikin masallaci kansa makruhi ne, malamai sun karhanta. Duk da kaga larura ne, to balantana wanda zai tsartar da yawu ko majina ko wani abu a masallaci, duk wannan ba daidai ba ne. Masallaci abin girmamawa ne, sannan yana daga cikin raya masallaci as-sa'i ilaiha, shine kai kawo zuwa masallacin. Koyaushe kana kan hanya, ka tafi wannan sallar ka dawo, ka tafi wannan sallar ka dawo. Wa siyanatiha an kulli ma yatanafa ma al-ghard alladhi buniyat min ajlihi, da kuma tsare masallacin daga duk abin da zai ci karo da manufar da aka gina masallacin saboda shi. Duk wani abu da za a yi wanda ba dan shi aka gina masallacin ba, baya daga cikin manufofin da ake gina masallaci saboda shi, to a tsare masallaci daga waɗannan abubuwan gaba daya. Wannan abubuwa da muka ambata a dunkule, duk an samu hadisan manzon Allah da suka zo da ambatansu, hadisai da yawa. Daga ciki akwai hadisin da Bukhari da Muslim suka fitar, hadisin Usman bin Affan radiyallahu anhu, yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allah lahu mislahu fil janna. Mazalla yace duk wanda ya gina wani masallaci yana mai neman yardan Allah da wannan masallacin da ya gina, to bana Allah lahu mislahu fil janna, Allah zai gina masa kwatan kwacinsa a aljanna. Hadisi Bukhari ya rawaito shi da lamba ta 450, Muslim ya rawaito shi da lamba ta 533. Sannan Bukhari da Muslim sun fitar da wani hadisi daga Abi Huraira, manzo Allah yana cewa man gada ila almasjidi aw raha, duk wanda ya sammako zuwa masallaci. Kaga wancan na farko yana magana akan gina masallacin, raya shi hissiyan, wannan kuma bangaren wato raya shi ma'anawiyan, wanda yake yin sammako zuwa masallaci ko yayin yammaci zuwa masallaci, ya tafi da safe kafin rana ta yi zawali, ko kuma ya tafi masallaci bayan rana ta yi zawali, shine ma'anan man gada ila almasjidi aw raha, duk wanda ya sammako zuwa masallaci ko ya tafi masallacin da yamma, a'adda Allahu lahu nuzulan, to Allah zai yi masa tanadin wani wata liyafa, nuzulan ay makanan tayyiban fil janna, wani guri da za a shirya masa shi mai dadi, mai dadin zama, kamar yadda ake shiryawa bako guri, idan bako ya zo za a tanada masa guri na musamman, gurin kwana na musamman, shimfiɗa ta musamman, abinci na musamman, to haka za a yi masa tanadin guri, wani masauki a aljanna. Kullama ghada aw raha, a duk lokacin da ya sammako ya tafi masallaci ko yayin yammaci ya tafi masallaci, duk tafiya yayi sai an tanada masa wani masauki na musamman a aljanna. To kaga wannan ya nuna falalar raya masallaci a aikace ta fuskar kai kawo zuwa masallaci domin raya shi da ibada. Haka Abi Huraira ya fitar da wani hadisi da Bukhari da Muslim sun ruwaito shi daga Abi Huraira, ko Abi Huraira wato ya ruwaici wani hadisi daga manzon Allah wanda Bukhari da Muslim sun fitar da shi manzon ya ce wa sab'atun yuzilluhumullahu yawmal qiyamah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu wasu mutum bakwai Allah zai inwantar da su a cikin inuwar sa ranar gobe kiyama ranar da babu wata inuwa sai inuwar sa daga cikin mutum bakwai din nan sai manzon Allah ya ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid da kuma mutumin da zuciyansa a rataye yake a masallaci ma'ana mutum ne ko yaushe yana masallaci yana jin dadin zama a masallaci in yana cikin masallaci yana samun natsuwa da kwanciyar hankali sabanin wanda in yazo masallaci Allah yake a ga masallaci ya fita kamar ana soka masa allura Allah sai ya ji shi duk a tattakure Allah yake a gama ya fita bai samun natsuwa a masallaci wannan akwai matsala hadisin Bukhari sun fitar da shi da Muslim lafazin da muka karanta din na Bukhari haka Abu Dawud da Tirmizi sun fitar da wani hadisi daga Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa naha an shira yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an shira wal bai'i fil masjid wa an tunshada fihi dalla aw yunshada fihi shir yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da saye da sayarwa a cikin masallaci saye da sayarwa kaga wani a cikin masallaci a kwance amma da salula shi wannan shi ka goma sha biyar yake kakka rage mashi ba a wannan kudin shi kenan shi ka sha biyar daga masallaci duk daga kwance yana kasuwanci a masallaci bai halatta ba ba wai sai an kawo kayan a cikin masallaci bane daga nan ma kana cinikayya ana apel da kai kana sayarwa kana saya duk wannan saye da sayarwa ne duk ya shiga cikin ashira albay wa shira ba dole sai akwai bid'a din ba a gabanka wannan duka baya halatta ba a gina masallaci dan wannan ba haka yace kuma wa an tunshada fihi dalla manzo Allah ya hana a sayar da wato ayi shelan wani abu da ya bata wata dalla wana wata kadara da ta bata a zo masallaci ana sanarwa wanda ya tsinci abu kaza da Allah na wani wanda ya tsinci abu kaza na wani shi ma manzo Allah ya hani gaba da wannan aw yunshada fihi shi'a ko kuma a shigo masallaci ana rera waƙe-waƙe a cikin masallaci to wani gurin ma har kiɗa ake daga a cikin masallacin ana kiɗa ana rawa a masallaci to hatta rera waƙa rera waƙe wannan a masallaci manzo Allah ya hana hadisi ne wanda yake Hassan Albani ya hassana shi haka Bukhari da Muslim sun fitar da wani hadisi daga Anas dan Malik radiyallahu anhu manzo Allah ya ce inna hadhihi al-masajid la tasluhu li shay'in min hadha al-bawli wal-qadri inma hiya li dhikrillahi ta'ala wa qira'ati al-quran yace wa innam masallatan ba sa inganta domin yin wani abu a cikin su na bawali ko bayan gida lokacin da wani balaraban kauye ya zo cikin masallaci ana cikin tattauna kawai sai ya tashi ya samu jikin zawiyar masallaci kawai wajen rukuni kawai ya tsula fitsari a tsaye ko yana fitsarin sa to ya fara fitsarin sa bai suka tsawatar masa sai manzo Allah ya kyale shi aka bar shi sai da ya kare fitsarin sa ne ta dauko guga na ruwa a zuba bayan an gama cikin natsuwa ya kira shi ya zo ya zauna sai ya ce masa inna hadhihi al-masajid la tasluhu li shay'in min al-bawl wal-qadr wa innam masallatan ba sa dacewa ba sa inganta da wani abu na bawali ko bayan gida a cikin su inna ma hiya li dhikrillahi ta'ala wa qira'ati al-quran su wannan masallatan an yi su ne domin ambaton Allah da kuma karatun al-qur'ani to kaga ashe masallaci ba guri bane da za a rika najasar da shi ko wasu abubuwa na kazanta wani lokacin zaka ga mutum zai je yi aiki jikinsa duka datti da dauda jikinsa yana wari sai kuma yazo ya kwanta a masallaci ya ce zai huta kuma in ya kwanta zai yi baccin kuma zai yi zufa wannan dauda ta jikinsa da zufan jikin shi duk kuma zai zuba a jikin tafin masallaci kaga ya kazantar da masallaci yayi masallaci kazanta in an hana tofar da yawo a masallaci duk da ba najasa bane saboda amma kazanta ne to babu aula ka zo ka kwanta kana zufan dauda da hamata da wane ne kana bata shimfiɗin masallaci a jiya na wari duk wannan bai dace da masallaci masallaci guri ne da yake buƙatar kulawa da tsafta a cikin waɗannan hadisai da muka kawo suna nan da yawa wannan mun kawo su ne kawai don bada misali akwai dalili akan cewa wato duk mutumin da aka ga yana kokarin raya masallaci ko ta hanyar gina shi yayi masa hijima ko tsabtace shi ko kulawa da shi ko aka ga yana kulawa da shi ta fuskar ibada da raya masallaci da ibada ibadodi i'tikafi da sauransu to imanin sa ingantacce ne idan kai masa shaida da imani kai masa shaida ingantacciya kai masa shaida ingantacciya domin Allah subhanahu wataala ya kulla raya masallaci da me da imani inna ma ya'muru masajidallah man amana billah ya kulla alaqar su mai raya masallaci shine wa wanda yayi imani da Allah kaga ya kulla abin nan tsakanin su wa akhbara annahu bimulazimatiha bimulazimatiha ya bada labari cewa imani yana da zumta ko raya masallaci yana da zumtar imani tare suke duk inda kaga raya masallaci yana faruwa yana gudana to akwai imani tare da wannan shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa idza ra'aytumur rajula ya'muru al-masjida fahassinu bihi dhann idan kaga mutun yana raya masallaci to ku kyautata masa zato idan kuka ga mutun yana raya masallaci hissiyan ko ma'nawiyan yana kula da shi tsaftarsa sharansa da sauransu da kula da shi da sa masa turare yayi kanshi da abubuwa da ake bukata a masallaci sannan kuma yana raya shi da ibada to ku kyautata masa zato kaje ka duba tafsirin qurtubi juz'i na 8 shafi na 90 ya kawo wannan asar din kuka ga mutun yana raya masallaci to ku kyautata masa zaton cewa mutumin kirki ne mu'mini ne mai imani to wannan abubuwa ne da ake da bukata abinda yake zama makruhi a masallaci shine abinda yake faruwa a wannan zamani na kawata masallatan da ado musamman a wajen alqibla anan sashen alqibla sai a zo masallaci sai a sa wani karo mai ado ko a sa wasu abubuwa masu daukar hankali wannan malamai sun karhanta ko ayoyin alqur'ani ne ba a san a rubuta a bangon gabas mutane suna sallah suna ganin ayoyin alqur'ani ba a rubutawa wani kalandare da za a sa a gaba yadda yake daukar hankalin mutane an fahimta in ma ya zama dole sai an sa irin wannan abuwa to a sa su sama ta inda in kana tsaye baka ganin su a gabanka in zai baka daga kanka ba kuma an hana daga kai in ana sallah daga ba za ka daga kanka kai ta kalla ba in kana sallah dole zaka zama a nasi kanka kasa dan haka bangon gabas ba a kawata shi zaka ga sai kaga an yi masallaci sai a koma bangon gabas sai a sa mishi wani karo mai ado to wannan musamman a wannan zamanin ziyarar ruwan dare masallaci in kana yawo zaka ga duk bangon gabas an sa mishi wani ado na musamman to ba a san irin waɗannan adandan saboda duk abin da zai dauke wa mutum hankali idan yana sallah ba a buƙatar sa duk abin da zai sa hankalinka ya shigalto yana kallon adandan ko yana kallon rubutu me yasa aka hada shigowa masallaci da riga mai rubutu a baya saboda na bayan ka zai iya karantawa zai iya daga kai ya gani ga an rubuta yaga abin nan yaga an rubuta wani abu ma watakila ba abu mai kyau ba a bayan rigar shi yasa ba a son zuwa masallaci da riga mai rubutu musamman a baya saboda shi wanda yake a bayan ka zai ga rubutu to irin wannan abubuwa ne da aka karhanta yin su a masallaci idan mutum ya tofar da yawo a masallaci kafaransa shine ya binne shi in masallacin kasa ce in kuma karo ne irin wannan ya sa wani abu ya goge yawo shine kafara in ba haka ba kuma za a rubuta masa laifi akan wannan to masallaci abun kulawa ne masallaci abun rayawa ne raya masallaci alama ce ta imani shi yasa Allah ya ce inna ma ya'muru masajidallahi man amana billah wa qama as-salata wa ata az-zakah kuma ya tsayar da sallah kuma ya bayar da zakka ai wa qama as-salata al-maktuba bi hududiha ya tsayar da sallah wanda take ta farilla da iyakokinta ya tsayar da ita da farillanta da abubuwa da take da bukata abubuwa da ake da bukata a cikin sallah na sharuddan sallar da rukunnanta da wajibanta da sunnoninta duk ya tabbatar da su shine wa qama as-salah wa ata az-zaka ai wa adda az-zakata al-wajiba kuma ya bayar da zakata wajibi wanda ta wajaba a kansa a cikin dukiyarsa ya bayar da ita ga wanda suka cancanta a bawa wanda zai iya tambaya to menene dangantakar zakka da masallaci ana maganar masallaci masallaci abinda aka sani dai shine sallah da sauransu kenan ba matsala da a ce wa qama as-salah dan tsayar da sallah yana daga cikin hanyoyin raya masallaci, bal ita ce ma hanya mafi girma da ake raya masallaci da ita, dan ita ce manufa mafi girma da ake gina masallaci domin ta. To amma me ya kawo maganar zakka? Sai malamai suka ce saboda a duk lokacin da aka gina masallaci, to wajen raya shi din nan mutane za su taru, mutane za su taru a masallacin domin halartar sallar jam'i, sallar juma'a, in na juma'a ne, ko majlisai na ilimi irin wannan da sauransu. To tunda masallaci matattara ce ta jama'a, to anan al'amarin mawadaci da talaka zai bayyana ta hanyar haɗuwa ɗin nan. In aka sa ido za a iya gane talaka, za a iya gane mabuƙaci, za a iya gane kuma mawadaci. Kenan wadata tana iya bayyana ta hanyar haɗuwa a masallaci. Wanda da ka ga rigar shi ka san wannan, wanda da ka ga yadda yake tsaye cikin sallar ka san wannan, sai a hankali yana ɗiban abin nan, yana shan duka. Wanda da ganinsa ka san cewa yana cikin alamu na talauci, tunda alamun talauci suna bayyana. To idan an ga irin wa'innan, to wanda Allah ya bashi damar fidda zakka ya lura da mutanen da suke zuwa masallaci kuma suke cikin hali na bukata, to sai ya taimaka musu. Kenan ta hanyar haduwa a masallaci ana iya gane wanda suka cancanci a basu zakka. Shi yasa magabata ma idan za su bayar da zakka a masallaci ma suke zuwa, musamman a lokacin da ba kowa yake iya zuwa sallah ba sai mai imani. To irin wannan lokacin suke zuwa suna bayar da mai, suna bayar da zakka, dan zakkar su ta shiga hannayen mutane masu imani. Magabata da yawa suna yin irin wannan. To kaga ashe ta hanyar haduwa a masallaci ana iya gane wanda suka cancanta a basu zakka, ana iya gane ahwal na mutane, a gane halayyar mabukata da wanda ba mabukata ba, domin a bayar da zakkar ga wanda suka cancanta. Wanda shi yasa aka ambaci zakka, wa aqama salata wa ata zakka, sanai to lam yakhsha illa Allah, sannan bai ji tsoron kowa ba sai Allah. Ai wa lam yakhaf illa Allah ta'ala wahdahu, bai ji tsoron kowa ba sai Allah shi kadai. Ma'ana baya barin umurnin Allah ko hannunsa saboda tsoron wani, shine ma'anar wa lam yakhsha illa Allah. Al-Wahidi a cikin Al-Basit juz'i na 10 shafi na 334 yake cewa wa lam yakhsha illa Allah, qala az-Zajjaj ta'wiluhu fassara wannan ay lam yakhaf fi babid dini illa Allah azza wa jalla, baya jin tsoron kowa sai Allah a babi na addini. To baya jin tsoron kowa sai Allah, in dai a wajen yabi Allah ne, ko kuma abin nan Allah ya yi hani wajen ya kaura cewa abin da Allah ya hana ko ya aikata abin da Allah ya umarni, bai jin tsoron kowa. Yace wa qala ahlul ma'ani, malaman ma'anil qur'an wanda suke bincike ta ma'anonin alqur'ani suka ce ya'ani la yatruku hadhihi al-ibadati li khashyati ahadin, baya barin wa'innan ibadodi da aka shar'anta a yi su a masallaci saboda jin tsoron wani, baya barin su dan tsoron wani. Walakin yakhsha Allah fa yuqimu lidhalik, ta sai dai yana jin tsoron Allah ne kadai, da haka sai ya tsayo wajen tabbatar da abin da Allah ya umarni da kuma kaurace wa abin da Allah ya hana. Wal khashyatu min ghayri llahi al-manhiyu anha, yace wato tsoro ga wani Allah wacce aka yi hadi game da ita, ka tsoraci wani, wato irin tsoro da za ka yi wa wani wanda ba Allah ba, wanda shari'a ta hana, shine an yatruka amra Allah li khashyati ghayrihi, mutum ya bar umurnin Allah dan tsoron wani, ko dan tsoron kucewar wani abu na bukatarsa na duniya. Tsoron wani ya hana ka bin Allah. Akwai da yawa masu yin irin wannan. Allah ya wajabta abu amma yana tsoron yayi wani yayi gushi, to sai ya ki bin umarnin Allah dan kar wani ya fusata. Ko kuma Allah ya hana yin abu amma sai wani ya sa shi, ce sai an yi irin bid'o'in nan da ake yi wurin aure, wurin buki, wurin suna, wurin mutuwa da sauransu abubuwa na bid'o'i da aka kirkiro, wanda Allah ya hana bid'a, manzon Allah ya hana bid'a. To amma sai a taru da abokanai da dangi a ce sai an sa shi sai ya yi, ko ya yi aure irin sa ma saurayi ya yi aure, abokanai su taru su ce dole sai an gayyato wani makidi an yi rawa an cashi, ko kuma dole sai an yi kaza an yi kaza, abubuwa da suka saba wa shari'a. To shi kuma yana tsoron in bai yi ba su yi fushi, to sai ya yarda sai a yi. To kaga wannan ya saba wa Allah saboda tsoron mutane, saboda jin tsoron kar ya saba ma wani, ko kar ran abokanansa su ɓaci, ko kar kada ran iyayensa ya ɓaci, ko kada ran wani daga cikin mutane ya bace sai ya saba wa Allah yayi abinda Allah ya hana to wannan khashiya ce da akai hadi game da ita haramun ne irin wannan fa amma an yakhsha an-nasa khashiyatan la abinna la tu'addihi ila tarki amri Allah amma yaji tsoran mutane irin tsoran da ba zai kai shi zuwa ga barin umurnin Allah ba falaysa bimanhiyin an wannan tsoran ba a hana shi ba dole ka ji tsoran mugu in kaga mugun mutum zaka ji tsoran sa kaga hadu da mugun mutum zaka ji tsoran sa amma ba tsoran da zai hana ka bin Allah ba ba tsoran da zai sa ka ka saba ma Allah ba ba irin wannan tsoran ka tsore shi ka tsorace shi saboda mugu ne ka dauki matakan kariya ko kare kanka daga cutarwar sa wannan babu matsala akan wannan haka abu hayyan ya fada a tafsirin sa juz'i na 5 shafi na 387 yace walam yakhsha illa Allah da Allah yace walam yakhsha illa Allah kuma baya jin tsoron kowa sai Allah sai yace qala ibn atiya ibn atiya yace yuridu khashyata at-ta'zim wal ibada wat ta'a abinda Allah yake nufi tsoro na girmamawa da ibada da da'a wala mahalata anna al-insana yakhsha ghayrahu domin ba makawa dan adam yana jin tsoron wani sa wa yakhsha al-mahadir ad-dunawiyya kuma yana jin tsoron abun tsoro na duniya abubuwa masu cutarwa yana jin tsoron zaki yana jin tsoron maciji yana jin tsoron abubuwa masu cutarwa amma wayan bari an yakhsha fi zalika kullihi qada Allah wa tasrifahu abinda ya dace ya ji tsoro a cikin wannan abubuwa gaba daya hukuntawar ubangiji da tasrifin sa domin koda abun yana da hadari zai iya cutar da shi idan Allah bai kaddara ya cutar da shi ba zai cutar da shi ba to idan yaji tsoran hukuncin ubangiji da hukuntawar sa to zai koma ga Allah subhanahu wataala ya dogara gare shi kuma ya nemi kariya daga wajen Allah game da wannan abin da yake jin tsoran ya cutar da shi to sai zama wannan khashiya din ita aka fi so koda wani abu mai cutarwa ne koda ma a kaddara ya maka barazana yace mu zaka yi wa kaza kaza to zaka gani sai ka ce masa Allah ya fika na dogara ga Allah Allah ya fika duk abin da zaka je kai kaje kai Allah ya fika to kaga wannan duk da eh yana da abun tsoron yana da hadarin amma tunda ka gama shi da Allah to Allah ya fi shi kuma Allah zai kare ka daga sharrin sa az-zamak shari'a tafsirin sajid ila bin shafi na 255 yace hiya al-khashiyatu wat-taqwa fi abwabiddin abinda ake jin tsoro da abinda ake nufi da walam yakhsha illa Allah yace ita ce khashiya da taqwa da ake yin ta a babubuka na addini wa Allah yakhtara ala rida Allah rida ghairihi kada ya zabi yardar wani sa akan yardan Allah abinda ake nufi kenan kada ya zabi yardar wani akan yardan Allah wa idha taradahu amrani ahaduhuma haqqu Allah wal akharu haqqu nafsihi khafa Allah idan abuwa guda biyu suka bijiro masa a lokaci guda ɗaya daga cikin biyun haƙƙin kansa ne buƙatar rayuwarsa ce ko wata buƙata ce ta wani sa ko haƙƙin kansa ne sannan abu na biyun haƙƙin Allah ne abubuwa guda biyu suka bijiro masa a lokaci guda ahaduhuma haqqullah ɗaya daga cikin biyun haƙƙin Allah ne wal akharu haqqu nafsihi nabiyun kuma haƙƙin kansa ne khafa Allah to zai ji tsoron Allah wa athara haqqallahi ala haqqi nafsihi zai zabi haƙƙin Allah akan haƙƙin kansa da kansa to wannan shine khashyat Allah shine khashyatullah wannan shine ma'anar walam yakhsha illa Allah yace wa qila zabakshari yace wasu malamai suka ce kanu yakhshawna al-asnama wa yarjunaha sun kasance mushrikai a wancan lokacin suna jin tsoron gumaka har kuma suna fatan samun abubuwa na bukata daga wajen gumaka fa urida nafyu tilka al-khashya anhum sai aka nufaci kore wannan tsoron daga gare su saboda suna jin tsoron gumaka yace wasu malamai sun ambaci wannan kamar da zaka ga yau akwai wanda suke jin tsoron wasu waliyai cewa in mun saba ma waliyi wane zai cutar da mu in mun saba ma waliyi wane za mu yi mummunan karshe har barazana ake wa wasu cewa in ka shiga dariƙar mu ka fita to zaka yi mummunan karshe saboda shehin mu yana da zafi kawai kana barin dariƙar sa to zaka yi mummunan karshe zaka ga ba kyau a rayuwarka to sai mutum ya ta jin tsoro to irin wannan khashiya din gabata a kawarwa mutane ita daga zuciyarsu Allah kadai ake jin tsoro ba wani ba Allah kadai ake jin tsoro umurnin Allah kadai ake jin tsoro sabawa ba umurnin wani ba in dai umurnin wani ya ci karo da na Allah to za a bi umurnin Allah a saba ma umurnin wani amma idan wani ya bada umurnin da bai saba wa Allah ba kuma umurni ne wanda yake ya dace ba laifi sai abi kamar iyaye misali suna bada umurni wajibi ne abi umurnin su in bai saba wa Allah ba shugabanni in sun bada umurni dole ai musu biyayya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum haka iyaye in sun bada umurni ana musu biyayya in bai saba wa umurnin Allah ba amma idan ya saba ma umurnin Allah to ba za a yi musu biyayya ba domin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a yin biyayya ga wani halitta a cikin abin da duk yake saban Allah ne anan sai mu fahimci cewa ashe raya masallatai rayawa ta haƙiƙa da kuma waɗanda suke raya masallatai ma'abuta raya masallatai an sifata su ababan sifatawa ne da imani mai amfani cewa su da suke tare da imani imani mai amfani an sifata su da tsayuwa wajen aikata ayyukan kirki wanda jagoran ayyukan kirki shine tsayar da sallah sannan bayar da zakka sannan kuma rashin jin tsoron kowa sai Allah wannan shine aslu kulli khair shine aslu kulli khair asalin wani alkhairi idan baka jin tsoron kowa sai Allah shine ma'anar wala yakhafuna lawmata la'i ba sa jin tsoron zargin mai zargi akan bin Allah in ka kasance haka to kana tare da kowani alkhairi amma idan kana jin tsoron mutane kana jin tsoron zagin mutane ko kana jin tsoron zargin mutane ko baka so a zarge ka kana dan adam ya zai ba za a zage ka ba manzon Allah da yafi kowa daraja yafi kowa kima an zage shi an tutar da shi balantara kai manzon Allah fa yafi kowa daraja a cikin halittu amma sai da aka samu wanda suka zage wasu ma suka fasa masa kai wataƙila kai ba ta fasa maka kai ba wasu suka fasa masa kai aka harbe shi da kibiya a haƙorinsa aka karya masa haƙori sallallahu alaihi wasallam aka ɗauki mahaifar raƙu jaka ko abin nan aka ɗora masa raƙu ma aka ɗora masa a gadon bayansa da sauran abubuwa na cutarwa iri-iri wanda manzon Allah da sahabbai suka fuskanta suka yi ta haƙuri to dan me kai da kace ba za a cutar da kai ba kai baka son zargi kai baka son wani ya zage ka ai in ba a zage ka akan addini ba ai baka zama cikakken mabiyin addini ba in dai ba a zage ka akan addini ba ko ba a tutar da ka baka to baka zama cikakken mabiyin addinin ba in dai zaka bi addini da gaske dole sai an zage ka dole sai an tutar da kai dan haka so ake mumini mabiyin addinin Allah da gaske idan ba ya jin tsoron kowa sai Allah ma'ana ba zai saba wa Allah ba saboda tsoron wani ba zai saba wa sunnar manzon Allah ba saboda tsoron wani wannan shine cikakken mumini sai Allah ya ce fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin to akwai tabbacin wa'incan su kasance daga cikin shiryayyu ai fa ummarul masajidi masu raya masallatai al mu'minuna billahi wal yawmil akhir wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira al muqimuna as-salah wanda suke tsayar da sallah wal mu'tuna az-zaka suke bayar da zakka alladhina yakhshawna Allah ta'ala wahdahu wanda suke jin tsoron Allah shi kadai dinsa hum min alladhina hadahumullah littamassuki bilhaqqi almusil ila aljanna sune wadanda Allah ya shiryar da su zuwa ga ruku da gaskiya da take kai mutum zuwa ga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna cikin su jumhur na malaman tafsiri suka ce asa idan ta zo daga Allah wajiba ce li'anna Allah ta'ala karim Allah yace fa asa ma'ana akwai tabbaci za su kasance daga cikin shiryayyu suka ce saboda shi Allah karimun ne mai karamci ne la yutmi'u fi shay'in illa huwa fa'ilu baya kwadaitar da kai game da wani abu face sai ya aikata shi in dai har ya kwadaitar da kai game da abu to sai ya tabbatar maka da wannan abu li shiddati karami saboda tsananin karamcinsa da kuma falalansa ka duba al-azmun namir na shantiti juz'i na 5 shafi na 332 an bace wannan al-wahidi yace wa asabilallahi wajiba kalmar asa in tazo daga Allah wajiba ce walakin zukira bi lafzi asa sai dai an kawo bayanin da lafazin asa li yakulu ala raja'in wa tama'in wa hadar domin bayi su kasance a cikin kwadayi da fata da takatsantsa me yasa aka ce asa dan ka san koda kai waɗancan abubuwa to kasancewar ka cikin shiryayyu asa ne da fatan fahimta domin kada ka saki jiki dan kar ka saki jiki ka zama kullun cikin fata da damani da kwadayi yana da cikin al-basit juz'i na 10 shafi na 335 wasu daga cikin malamai suka ce asa din nan bi ma'ana khaliqun ay fa khaliqun an yakunu min al-muhtadi sun cancanta su kasance daga cikin shirye-shirye wasu kace ar-raja raji'un ila al-ibad suka ce wannan fatan yana koma ne zuwa ga bayi mana bayin ne suke fata su kasance daga cikin shirye-shirye ba Allah bane yake fatan asadin tana komawa zuwa ga su bayin mana su bayin bayan sun aikata wannan abubuwa suna fatan su kasance daga cikin shirye-shirye duk malamai sun faɗi wannan rubuta tafsirin Shaukari juz'i na 2 shafi na 193 ko tafsirin Zamakshari juz'i na 2 shafi na 255 ko tafsirin Razi juz'i na 16 shafi na 11 a cikin wannan abin da Allah ya faɗa a ƙarshe yace wa'asa an yakuna ulaika wa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin akwai yanke tsammanin ko kuma kwaɗayen mushrikai daga su kasance daga cikin shiryayyu kamar ana yankewa mushrikai tsammanin samun shiriya duk wanda yake kan shirka to ba shi ba samun shiriya domin wanda ya haɗa waɗannan sifofi guda biyar da muka ambata amma duk da haka samun shiriyar fatanta ake masa duk da ya haɗa waɗannan sifofin guda biyar masu tsada amma samun shiriyar kamar ana yi masa fatanta ne to ina ga kuma wanda baya tare da waɗannan sifofin ko da guda ɗaya shi baya tare da waɗannan sifofin ko guda ɗaya to kaga wannan min babi aula yayi nesa da shiriya ba zai kasance daga cikin shiryayyu ba to sai zama a cikin wannan akwai rinjaye da zanibin tsoro akwai akan janibin kuɗi wani lokacin ana rinjaye da su duk da su ake su rika tafiya ka fada da ka fada ka kasance bainar raja wal khauf tsakanin kuɗi da tsoro kamar tsuntsu misal ta'ir kamar tsuntsu bainar raja wal khauf kun misal ta'ir tsakanin kuɗi da tsoro su ake ka kasance kamar tsuntsu tsakankanin fuka-fuki guda biyu amma wani lokacin ana rinjaye da janibin tsoro wani lokacin kuma a rinjaye da janibin ar-raja saboda wasu dalilai sannan kuma nan ana nuna kar mutum ya zama mai ruɗuwa da aikinsa na kirki kar ka zama kana aikata kalli wa'innan duk da wa'innan ayyukan alkhairi da suka aikata wanda Allah ya sifata su da shi ayyukan alkhairi har guda biyar masu tsada amma aka ce tsammani ake yi su kasance daga cikin shirye-shirye nan ana nuna mana ashe duk yadda ka dage wajen aikata ayyukan kirki to kar ka ruɗu da aikin kai tsammanin cewa kai ka tsira da'iwa wannan aikin wani abu ya shiga cikin su ya lalata su za ka yi aikin kirki amma wani abu ya zo ya shiga cikin aikin ya lalata maka shi ba tare da ka sani ba to kullum ka kasance cikin tsammani cikin kwaɗayi da kuma tsoro da taka tsantsan Allah ta'ala ya ce aj'altum siqayatal hajji
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين
الله تعالى يتي أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين ما لن أتفسيرا سأل الله جكاً سترهما يتي أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام أي الذين يعملونها مع الشرك raya masarshin wato shin za ku sanya shayar da mahajjata da kuma raya masallacin Allah mai alfarma ai alladhi ya'maluna hama ash-shirk raya wanda suke aikata ta tare da shirka za ku sanya wannan ya zan kaman amana billahi wal yawmil akhir zai zama kamar wanda yake imani da Allah da ranar lahira wajahada fi sabilillah kuma yayi jihadi a cikin hanyar Allah za su zama daya yace summa sta'anafa sannan sai ya kawo sabon bayani wa qala sai yace la yastawu ba za su taba zama daya ba la yastawuna inda Allah ba za su daidaita a wajen Allah ba fil fadli a cikin falala yace wallahu la yahdil qawma adh-dhalimi shi kuma Allah baya shirye da mutane azzalimai ay al-kafirin baya shirye da mutane kafirai mala yace nazalat ala man qala dhalik ayar ta sauka akan wanda ya faɗi wannan magana wanda ya faɗi wannan magana ya nuna cewa shayar da mahajjata da sauransu duka ɗaya yake da wanda yayi imani yayi jihadi yayi kaza wanda ya faɗi wannan yace wa huwa al-abbas shine al-abbas aw ghayruhu ko waninsa za mu zo da ƙarin bayani akan wannan insha Allah dangantakar ayar da wacce ta gabata a can a lokacin da bayani ya tabbata akan muminai cewa su ne suka cancanta suraya masallaci mai alfarma da sauran masallatai fiye da ba mushrikai ba masu imani muminai su suka fi cancanta suraya masallaci mai alfarma to wannan sai ya nuni zuwa ga cewa masallaci mai alfarma baya dacewa ga wani musulmi wato ya rungumi aikin raya shi a keɓance wato ya rungumi aikin raya shi ayyuka da ake keɓance su domin masallaci duk wani aiki da ake keɓantar masallaci da shi ta fuskar raya masallacin a aikace ko raya shi da ibada wannan baya dacewa ga wanda ba musulmi ba domin akwai wanda suke tsammanin tunda muna raya masallacin mai alfarma muna shayar da mahajjata muna kula da abincinsu da sauran abubuwa na raya masallaci to ai wannan aikin da muke yi shine aiki mafi falala yafi ku aikin da kuke yi na jihadi da sauran kaza da kaza da kaza to sai Allah ya nuna ya tabbatar da cewa ba haka abun yake ba yace aja'altum wannan alhamza din lil istifham al inkari ce alhamza ce ta tambaya amma tambaya na inkari al mutadammina ma'ana nahyi wanda yake kunshe da ma'anar hani ma'ana kar ku sanya haka kar ku tabbatar da haka kar ku zaci haka ash-shanqiti a cikin al-azbun namir juz'i na 5 shafi na 136 yace az-zahiru zahiran ayar anna ja'ala huna hiya allati bi ma'ana i'taqada ja'ala anan ita ce wadda ta zo da ma'anar wato ma'ananta i'taqada wa annahu ankara alaihim i'tiqadahum tasawiya hadhain al-amrayn shi Allah yayi musu inkarin aqidar su da suke da ita a zuciya na daidaita wa'annan al'amura guda biyu wa huma ba'idun min al-musawati bainahuma bawnun azimun wa bawnun shasi'un yace wanda su biyun sun yi nesa da daidaito a tsakankanin su daidai wato bambanci mai girma bambanci kuma wanda ya bayyana a fili yace wa kana ba'duhum yaqulu saboda sashin su yana cewa la ya'budu abanna la yab'udu an takuna hiya allati bi ma'ana sayyara yace abinda ja'altum dinnan ma'anar da take badawa shine shin kun kudurce a zuciya i'tiqadun ku kenan da aka ce aja'altum shin kuna kudurcewa a ranku cewa wanda ya aikata kaza duka ɗaya yake da kaza yace wasu kuma sai suka fassara ta da ma'anan sayyara ai asayyartum shin za ku mayyada wato za ku mayar da shi aja'altum dinnan za ta zo da ma'anan sayyara ai sayyartum hadha ka hadha shin za ku mayar da kaza ya zama kamar kaza wadda'aitum annahu misluhu ku yi da'awar cewa annahu misluhu wannan kamar wannan yake kenan wannan ja'alan ce yake ba mu bayanin ma'ananta anan tunda aja'altum kalmar ja'ala shine sanyawa ma'ananta kenan aja'altum shin kun sanya kaza 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 to shine nan sai malami suke bata ma'anan i'tiqadi shin kun kudurci a zuciyanku ko kuma kun mayar da kaza ya zama kamar kaza siqayat al-hajji wa imarat al-masjid al-haram aja'altum siqayat al-hajji wa imarat al-masjid al-haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilihi kalmar as-siqaya kamar da ibn ashur ya fada a tafsirin sa juz'i na 10 shafi na 143 yace as-siqaya sighatun lis-sina'a wace siga ce da take magana akan sina'a wani aiki ai sina'atu saqi wato shine aikin shayarwa وهي السقي من ماء زمزم شيني شاهد ruwan zamzam wancan lokaci akwai wanda suke wannan aikin sai su samu zabib su jika shi da ruwan zamzam suna bawa mahajjata walizalika udifat as-siqayatu ila al-hajj shi yasa aka raba shayarwan zuwa ga mahajjata wakazalika al-imara da aka ce ku imaratu wa imarat al-masjid al-haram ita ma imara haka ne sina'atu at-ta'mir shine aikin raya masallaci ai alqiyam ala ta'mir shay'in shine mutun ya tsayu ya dage wajen raya wani abu bil islahi wal hirasa wa nahwi dhalik ta hanyar gyara shi da kuma bashi kariya da abin da ya kama da haka yace wa udifat ila al masjid al haram an raba rayawar zuwa ga masallacin mai alfarma haka ce wa imarat al masjid al haram لأنها عمل في ذات المسجد domin wani aiki ne na musamman da ake yin sa a tattare da masallacin wanda akwai wadanda suke jibintar lamarin wannan aikin wanda shine wannan aikin yake hannunsu tun a lokacin jahiliya da aka raba mukamai aka ba su wannan mukamai yana nan cikin tafsir Ibn Ashur ash-Shanqiti to kaga anan kafin mu shiga maganar Shanqiti shi Ibn Ashur yana nuna mana abin da ake nufi da siqaya shine aikin shayar da mahajjata إمارة المسجد الحرام كما شيني كلا ده مسلاچن ده كما abin tsabtace shi da kula da abubuwa da masallacin yake da bukata wannan shine abin da ake nufi yanzu wannan za ku sanya ya zama kamar amana billah ash-shanqiti da yace kaman amana billah kamar wanda yayi imani da Allah in muka kalla za mu ga akwai abin da ake akwai kalmar da ya kamata a ƙara dan ma'anar ta fito domin da yace aja'altum siqayatal hajji shin kun sanya shayar da mahajjata wa imaratal masjidil haram da kuma raya masallaci mai alfarma kaman amana billah kamar wanda yayi imani da Allah wal yawmil akhir da nan lahira wajahada fi sabilillah kuma yayi jihadi a cikin hanyar Allah akwai buƙatar ƙara wata kalma shi yasa Shanqiti yace da Allah yace kaman amana billah labudda an yuqaddara mudafun fi ahadil amrayn dole muqaddara mudafun a ɗaya daga cikin al'amuran guda biyu sai yace qala ba'dul ulama wasu daga cikin malamai suka ce yuqaddaru fil awwal za a qaddara mudafun din a cikin gaban farko sai zama wal ma'ana aja'altum ashaba siqayatil haji sai musa ashaba aja'altum ashaba siqayatil haji shin kun sanya ma'abuta shayar da mahajjaci aw ahla siqayatil haji ko musa ahla ko ka sa ashaba ko ka sa ahla ko wanne yana bada ma'anar aja'altum ashaba siqayatil haji ko aja'altum ahla siqayatil haji wa imaratil masjidil haram shin kun sanya ma'abuta shayar da mahajjata da raya masallaci mai alfarma kaman amana za su zama kamar wanda ya imani ay kal ladina amanu billah za ku mai da su zama kamar wanda suka yi imani da Allah wa qala ba'dul ulama wasu daga cikin malamai suka ce yuqaddaru al-mudafu fi thani wanda yake wata na'ura nan ya kashe ha wani afare wanda yake da salula an bugo ya kashe mana ita mu samu mu karasa wace wa qala ba'dul ulama wasu daga cikin malamai suka ce yuqaddaru al-mudafu fi thani za a ƙaddara mudaf ɗin ne a cikin gaba na biyu ai aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram shin za ku mayar da shayar da mahajjaci shayar da mahajjata wato mahajjata da kuma raya masallaci mai alfarma ka amali man amana billah shi abinda za mu ƙara shi ne ka amali sai zama anan za mu ƙara malaman farko suka ce a gaban farko za mu yi ƙarin aja'altum za mu sa mudafun aja'altum ashaba siqayatil haji shin za ku sanya ma'abuta shayar da mahajjata da raya masallaci mai alfarma kamar wanda ya yi imani da Allah malamai na biyu suka ce a'a a wajen kaman amana billahi nan za mu ƙara kenan sai mu ce aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami ka amali man amana billah aikin su ya zama kamar aikin wanda ya yi imani da Allah Shanqiti yace wal amrani ja'izani al'amuran guda biyu kowanne ka faɗa ya halatta وأظهرهما أما ما في زما ظاهري تقدير الأول وكما تقديره في الأول مقدر شيء مقدر مضاف دن أجبن فرقه والمعنى سيزود معنى أجعلتم أهل سقاية الحاج وأصحاب إمارة المسجد الحرام كالذين آمنوا بالله شنزاك ما يدى ما أبوتا شايد ما هجتا da kuma ma'abuta raya masallaci mai alfarma kamar waɗanda suka yi imani da Allah kamar amana billahi wal yawmil akhir ko kamar wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira wa binna wajahada fi sabilillah kuma yayi jihadi a cikin hanyar Allah la yakununa mislahum abadan kamar ana nufin ba za su taba zama irin su ba ma'ana ba za su taba zama kamar su ba yana dan cikin al'adhu an-namir juz'i na 5 shafi 341 sai zama khitab din ana fuskantar ko dai mushrikai da shi ko kuma ana fuskantar wasu daga cikin muminai da shi dayan biyu ne kitab din ko dai ana fuskantar mushrikai in muka ce ana fuskantar mushrikai da maganan ne wannan sai zama ala tariqatil iltifat ayi iltifati ne ayi waiwaye a dan tafiya wanda kuma shine almutabadir min takhsis zikr aliman bijanib almushabbah bihi kuma shine abin da zai fara faduwa cikin tunaninka me yasa saboda almushabbah bihi sai aka ambaci imani aj'altum siqayat alhajj wa imarat almasjid alharam zuwa karshe sai aka ce me kaman amana billah ambatan imani da aka yi a wajen almushabbah bihi shi zai nuna almushabbah din kenan ana nufin me mushrikai shi da abin da zai fara fado maka cikin tunaninka tunda an ce aj'altum siqayat alhajj aj'altum wannan dhamiri ne da yake kuma zuwa ga wasu da aka ambata a baya shin zaku sanya shayar da mahajjata da raya masallaci mai alfarma kaman amana billah wannan kafin ta tashbihi ce kamar wanda yayi imani da Allah to tunda an ambaci imani kenan a baya ana nufin mai kishiyar imani suka ce kenan ayar tana magana ne ana magana ne da mushrikai ko kuma ya zama kitab din liba'il mu'minin ne ana magana ne da wasu daga cikin mu'minai al-mu'athirin lis-siqayati wal-imarati wa nahwiha wanda suka fifita shayarwa suka zabi shayarwa da raya masallaci alal hijrati wal jihadi wa abinnan wa nazairihima wanda suka fifita hijra suka fifita jihadi da makamancin abinda suka fifita shayarwa afwan suka fifita shayarwa da raya masallaci fiye da hijra fiye da jihadi fi sabilillah idan aka yi magana sai su ci a'a su suna ganin ai aikin da suke na raya masallaci mai alfarma da shayar da mahajjata da suke yi ai wannan yafi ya wadatar har ma yafi abinda wasu suke yi na jihadi da sauran abubuwa irin wannan wasu daga cikin muminai suka faɗi wannan to idan muka dauki wannan magana ta biyu muka ce ana magana ne da muminai wanda suka faɗi wannan suka fifita yi wa masallaci mai alfarma hidima akan jihadi da sauransu to sai zamo shi ne abinda zai fi dacewa da abinda ake magana a kansa me yasa saboda a wajen yi musu raddi sai aka wadatu da bayanin rashin daidaitonsu a wajen Allah masu kula da masallaci kadai ba sa zama ɗaya da masu jihadi aka yi bayani akan cewa masu jihadin su suka fi girman daraja a wajen Allah wannan shi yake nuna waɗanda suke raya masallacin su ma suna da nasu sakamakon in ko har suna da nasu sakamakon kenan mu'minai ne irin ba ta fahimta tunda wajen yi musu raddi sai aka nuna cewa wato waɗanda suke raya masallaci ba za su zama ɗaya da masu wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira kuma suke jihadi ba sai aka ce la yastawuna inda Allah ba sa zama daidai a wajen Allah an gane waɗannan sun fi waɗannan me matsayi to ya nuna waɗannan da suka fi su sun fi ne saboda wancan aiki na jihadi da suke aikatawa amma wannan su ma an fi su amma su ma suna da nasu sakamako na raye masallacin da suke idan ko suna da nasu sakamako ya nuna cewa mu'minai ne domin in kafirai ne mun faɗa a karatun da ya gabata aikin kafiri haba'an mansura ne in ba kuma ta mun faɗi wannan a ayat da ta gabata Allah yake ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun su kafirai aikin su ya lalace kenan duk wannan hidimar da suka yi bai kamata a nuna cewa suna da wani sakamako akan ta ba sai dai waɗannan sun fi su samun sakamako wannan sai ya janyo malamai suka samu maganganu guda biyu wasu suka ce ayar ana magana ne da mushrikai wasu kuma suka ce a ana magana ne da muminai to sai aka samu asbabun nuzul guda biyu akan ayar sababun nuzul na farko su suka nuna cewa al-Abbas shi ya faɗi waccan magana cewa su suna raya masallaci da haka yafi abinda suke yi dinnan har ma yafi abinda ku kuke yi na jihadi wasu kuma suka kawo hadisin An-Nu'man bin Bashir wanda shi ma za mu zo mu karanta shi a darasi mai zuwa insha Allah wanda ya ji wasu suna gardama a masallacin manzon Allah a Madina wani na cewa shi bayan musulunci ba zai kula da duk wani aiki ba indai ba kula da masallaci ba shayar da mahajjata wani shi kuma ya ce ba to bayan musulunci ba zai yi wani aiki ba in banda kula da masallaci mai alfarma wanda yace ai jihadi din yafi wa'annan abubuwan da kuke suka ce ba haka bane so sai garrama ta kauri to sai bayan ranar juma'a ne an gama sallar juma'a sai na Umar yaje ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya raba garrama to kaga wannan ya nuna mu'minai ne suke jayayya sai ayar ta sauka wasu kuma suka nuna al-Abbas ne ya faɗi maganan kafin ya musulunta sai ayar ta sauka to kowanne idan an dauka akwai sakamakon da za a samu qurbi shi yazo da iskali idan muka ce mu'minai ne matsalar da za a samu karshen ayar Allah yake wallahi la yahdi al-qawmaz zalimin idan muka ce mu'minai ne wallahi la yahdi al-qawmaz zalimin na akwai matsala to ya za a yi a warware matsalar in mun zo darasi mai zuwa insha Allah za mu ji bayanai da kuma mafita da malamai suka bayar dangance da wannan gabar da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته